muryar Amurka kake magana daga nan birnin Washington DC. Masararro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na dare a yau Talata 29 ga watan Maris a shekarar 2022. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa wasu daga cikin ƴan uwan waɗanda ƴan bindiga suka kaiwa hari a jirgin ƙasa akan hanyar Abuja zuwa Kaduna. Na ci gaba da binciken gano inda ƴan uwansu suke yayin da waɗanda suka tsira suke bayyana abin da ya faru.
Ko sai muka fara jin gunshot ko ina harbiya. So bayan an kwakwanta haka can sai suka fasa kofa ta VIP site sai suka iba mutane. Dai wasu sun an harbe su a kafa, wasu a ciki, wasu sun mutu, wasu kuma sun iba mutane da yawa.
To bayan haka za kuma ku ji cewa gwamnatin kasar Algeria ta sake koro ƴan Niger su fiye da 700 daga kasar ta bisa zargin sun shiga kasar ta barauniyar hanya. Ga abin da ɗaya daga cikin waɗanda aka dawo da su ke cewa,
daga Algeria aka kamo sun kama sun toye mana guri, sun amshe mana kaya, sun amshe mana kuɗaɗe, sun amshe mana wayoyi, muna ɗaki a kwanta kawai da muka ji an ce ga suna suka zo suka kama mu suka taho da mu daga New Haven Duma na taho gaskiya hanya mun sha wuya, sun bar mu da kishirwa, sun bar mu da yunwa.
To muna tafi da ƙarin bayani nan gaba, sannan kuma za mu kawo muku rahoton mu na musamman da kuma labaran wasanni daga Niger. Amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Dakarun Russia sun ce za su dan janye daga mamayar da suke yi wa kewayen Kyiv, babban birnin ƙasar Ukraine, da kuma birnin Chernihiv da ke gabashin ƙasar. Wannan mataki na zuwa ne yayin da masu zaman sasantawa na Ukraine da Russia suke wani sabon zama a Turkiya, a wani mataki na ƙoƙarin ganin an kawo ƙarshen mamayar ta Russia. Mataimakin ministan tsaron Russia Alexander Fomin ya ce manufar ɗaukan wannan mataki shine a ƙara nuna amintaka dangane da tattaunawar sulhu da ake yi. Ƙoƙarin kutsa kai da dakarun Russia ke yi a kwanakin nan ya gamu da cikas, saboda mayakan Ukraine da suka jajirce wajen yakar su. A yau Talata, ministan tsaron Russia Sergei Shoigu ya ce za su mai da hankulansu kan yankin Donbas da ke ɗauke da yankunan Luhansk da Donetsk da suka ɓangare. Ya kara da cewa Moscow ta riga ta cimma burinta a matakin farko wanda ya hada da gurgunta karfin sojin Ukraine. Shugaban Russia Vladimir Putin ya ayyana yankunan Luhansk da Donetsk a matsayin masu cin gashin kansu kwanaki kaɗan kafin ya kaddamar da mamayarsa a Ukraine a ranar 24 ga watan Fabrairu. Ƙasar Netherlands ta ce za ta kori jami'an diplomasiyyar Russia 17 saboda suna barazana ga tsaron ƙasar. Ma'aikatar harkokin wajen ƙasar ta Netherlands ta kara da cewa bayanan da ta tattara sun nuna cewa jami'an diplomasiyyar jami'ai ne na leƙin asiri na ɓoye. Netherlands ta ce ta tuntuɓi ƙasashe da dama kafin ɗaukan wannan mataki na sallamar jami'an diplomasiyyar ƙasar ta Russia. Ministan harkokin wajen Netherlands Wopke Hoekstra ya ce a shirye suke ko da Russia za ta ɗauki wani mataki na martani kan korar jami'an nata. A kwanan nan ne Amurka, Poland, Bulgaria, Slovakia, Estonia, Latvia, Lithuania da Montenegro duk suka ɗauki irin wannan mataki na sallamar jami'an diplomasiyyar Russia. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Dakarun Koriya ta Kudu sun ce nau'in makami mai cin dogon zango da Koriya ta Arewa ta harba a makon da ya gabata iri ɗaya ne da wani makami da ta harba a shekarar 2017. Tana mai cewa ba sabon makami mai linzami bane da ke iya ratsa nahiya kamar yadda take ikirari. Makamin da ta yi amfani da shi a ranar 24 ga watan Maris wani nau'i ne na makamin da ake kira Hwasong 15 ICBM. Ba wancan babban Hwasong 17 ICBM bane kamar yadda kakakin dakarun Koriya ta Kudu ya faɗa wa VOA a yau Talata. Sai dai ko da ƙaramin makamin ƙasar ta Koriya ta Arewa ta gwada harbawa, hakan na nufin ta samu fasahar inganta shi. Hukumomin Japan da na Koriya ta Kudu sun ce makamin mai linzami ya yi dogon tafiya kuma ya yi tashin da ya haura na dukkan makamai masu linzami da ta taɓa harbawa a baya. A makon da ya gabata gidan talabijin ɗin ƙasar ta Koriya ta Arewa ya saki wani hoton bidiyon shugaban ƙasar Kim Jong-un yana ba da umarnin gwajin makamin wanda ya yi ikirarin sabon nau'in makami mai linzami ne. Kotun kolin ƙasar Honduras ta amince da miƙa tsohon shugaban ƙasar Juan Orlando Hernandez ga Amurka don ya fuskanci tuhuma kan zargin safarar miyagun ƙwayoyi. Kakakin kotun Ajiye Litinin ya tabbatar da cewa kotun mai alkalai 15 ta ki amincewa da ɗaukaka ƙarar da Hernandez a gabanta don kaucewa iza ƙiyasa zuwa Amurka. A watan Fabrairu aka kama Hernandez a gidansa da ke Tegucigalpa babban birnin ƙasar ta Honduras, inda aka kakaba masa mari da rigar kare harbin bindiga. Wasiƙar da Amurka ta tura ƙasar don miƙa Hernandez ta ce tun daga shekarar 2004 tsohon shugaban na Honduras ya bari ana shiga da tantan na hoda Iblis daga Venezuela da Colombia, inda aka ratsa da su ta Honduras aka shiga da su Amurka tare da samawa masu safarin miyagun ƙwayoyin kariya, yayin da su kuma suka rika biyan sa miliyoyin daloli a matsayin cin hanci.
Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu leƙa bangaren rahotanninmu. Harin da 'yan ta'adda suka kai akan wani jirgin ƙasa akan hanyar Abuja zuwa Kaduna a yammacin jiya Litinin ya yi sanadiyar hasarar rayuka da yawa, wasu kuma sun jikkata ana jinyar sa a asibiti, a cewar waɗanda suka tsallake rijiya da baya. Ko da yake har yanzu dai hukumomi basu ba da alƙalaman waɗanda harin ya shafa ba a hukumace. Wakilin muryar Amurka Isa Lawal Ikara ya aiko mana da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Har yanzu dai hukumar jiragen ƙasar Nigeria bata fitar da takamaiman alƙaluman waɗanda aka kashe da kuma waɗanda 'yan bindiga suka sace ba, sai dai ta dakatar da zirga-zirgar jiragen ƙasar daga Abuja zuwa Kaduna har sai an tantance ɓarnar da aka yi tukuna. Ita kuwa gwamnatin jihar Kaduna tabbatar da kammala aikin kwashe mutanen da harin 'yan bindigan yiltsa da su ta yi. Wasu daga cikin matan da 'yan bindigan suka harba kuma suke kwance a asibiti a garin Kaduna sun yi mana ƙarin bayani akan yadda abin ya faru.
Muna dai zuwa kawai sai muka ji kamar an harbo abu, sai tuwen ɗin ya yi ƙara sai ya sauka daga kan wil ɗin shi sai ya sauka ƙasa. Kawai sai muka fara jin gunshot ko ina harbi. So bayan an kwakwanta haka can sai suka fasa kofa ta VIP site, don nima ina zaune a VIP ɗin, sai suka shigo sai suka iban mutane. An samu dai wasu sun an harbe su a kafa, wasu a ciki, wasu sun mutu, wasu kuma sun iba mutane da yawa. Sun zo da sharon guda 5 da kuma mashina, to kuma duka sharon din sun cika mutane a ciki. Don ko ni a site ina ma abokiyar tafiya na an harbe ta ta mutu, sannan akwai waɗanda na sassani. Kuma da muka fito muna ta ganin gawakin mutane a cikin rami, ina gaggawa sun fi ƙarfin guda 20 ko 30 ganin ido na.
Eh, harbi ne akan ya shiga ya bula ne ya fita, amma bai taba kashi ba alhamdulillah. Ban san mai zan ce ma ko mu da aka kawo mu asibitin nan mun kai mu 15 je da daddare.
Yanzu haka dai an fitar da jadawalin mutanen da suka sayi tiketin tafiya a cikin wannan jirgi da 'yan bindigan suka kaiwa hari, kamar da yadda wasu daga cikin waɗanda muka haɗu su a filin jirgin ƙasan Kaduna suka yi ƙarin haske.
Wallahi shi dan uwan nan nawa babu labari, shi wayan shi na ta ringin, amma yau da safe wayan ya dina ringin. Naje 44 baya wurin, naje Sanjarat baya wurin, na sake dawowa nan in zan samu vital information babu labari. So yanzu ina ta kokari in ga in ma ina iya zuwa rijanan da kaina, in akwai gawa in diddiba in dan uwana na ciki, in baya ciki in sani.
Sun je da daddare da muka yi waya da wani wanda suka zauna a kujera ɗaya, ya dauki wayan shi, mun nemi lambar wayan shi bamu samu ba, ɗayan kuma muka samu, sai shi abokin zamansa a jirgin ya ɗauki wayan ya ce ya bar wayan a nan tunda ya gudu bai san inda ya yi ba. Daga nan dai bamu ƙara jin shi ba. To shi ma ɗayan wayan mun ƙara kira ta abokin tun jiyan tana ta ringin dai har yanzu babu wani labari a kanta. Amma dai kamata ya yi su gwamnati, ya kamata su zo su bayyana mana menene hakikanin abin da ake ciki. In wani ne na jam'iyya ko wani shugaba da yanzu kaga ƙasar ta riga ta rikice, amma talaka ne babu wanda ya dame shi, babu abin da ya dame su, babu abin da ya dame su a jikinsu.
Wannan dai ba shi ne karan farko da 'yan bindiga ke tare jirgin ƙasan da ke zirga-zirga daga Abuja zuwa Kaduna ba, sai dai kuma wannan ne karan farkon da 'yan bindigan suka kashe mutane sannan suka sace wasu mutane da dama. Duk kuwa da cewa wani shugaban al'ummar da ya nemi mu sake sunan shi ya tabbatar mana cewa an sanar da hukumomi game da ganin 'yan bindiga akan babura samar 300 da suka taso daga ɗan jibgar jihar Zamfara suka ƙetaro zuwa birnin Gwari kafin din karar rijanan jihar Kaduna, da anan ne aka kai wannan harin jirgi. Isa Lawal Ikara, muryar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
To Allah ya kiyaye gaba, a gaida Isa Lawal Ikara. Gwamnatin kasar Algeria ta sake taso kiyar wasu ƴan Nijar su fiye da 700 daga kasar ta bisa zargin sun shiga kasar taba rauniyar hanya. Wannan ya sa gaba daya adadin ƴan Nijar da Algeria ta maido gida zuwa 54,000. Wasu daga cikin waɗanda aka maida gida sun koka akan yadda suka baro Algeria da kuma halin da suke ciki. Ga ƙarin bayani daga Ahmed Muhammad, wakilin muryar Amurka.
Ɗaruruwan 'yan ƙasar Nijar da suka je ƙasar Algeria cirani, hukumomin ƙasar suka taso ƙiyarsu zuwa jihar Agadez da ke arewacin Nijar. 'Yan ciranin da suka haɗa maza da mata da kuma ƙananan yara Algeria na zargin su da shiga ƙasar ta tabarauniyar hayya domin gudanar da barace-barace a cikin ƙasar. Wannan dai ya kawo adadin 'yan Nijar inda Algeria ta koro zuwa fiye da 50,000 tun daga shekaru 10 da suka wuce. Ga dai ra'ayoyin wasu daga cikin su.
Kamo mu ne aka muna kwakwance muna barci. Ni sha wuya iya wuya. A ta barasan batta kalmi. Wata ban zani ba babu kuɗin da za a ci abinci. Haka ne muke leta an san ba mutum su ba mu ya kuɗi da bude diyan ba ka kawo maganan guri da
ga alhi a kamo sun kama sun toye mana guri sun ka amshe mana kaya sun amshe mana kuɗaɗe sun amshe mana wayoyi ne ma naje mai man kuɗi muna daki a kwanta koyi da muka ji an ce za suna saka zo saka kama mu saka taho da mu daga ni mai wando ma na taho gaskiya hanya mun sha wuya sun bar mu da kishirwa sun bar mu da yunwa.
Bayan raba su da aikin su da jami'an tsaron ƙasar Algeria suka yi, ƴan ciranin sun koka kan rashin aikin da suke fama da shi a ƙasar Nijar. Abin da sa suke zuwa ƙasar Algeria domin samun abiyi.
Mu matsalar mu ta Algeria tana da yawa saboda mu nema yin abin da aka ce ne ake yi.
Babu aiki kuma mu mai karatu ba. Kaga dole mu shiga problem irin wannan. Shike samu mutane nema.
A kwace maka kuɗi an kamo ka. A amshe maka waya ka komi ba a baranka da shi duka a charge ka. Babban problem ai an kamo ka regulate ka to ƙasar ka. Amma mu a masu aiki a bar su yi aikin su. Nema abin da na rufa mu kaina asiri ne.
Ana da Algeria kasuwa nake a san gurin kuma an kwace mun kuɗi na gaba ɗayan su an kwace min jarin gaba ɗaya. Matsala dai muna ganin ta iyaka kala kala kawai shi. Amma inda kana jin daɗi a ƙasar ka gaskiya ba wani mai yarda ta wani guri wata ƙasa.
Hukumomi a Agadez na shirin mai da kowane 'yan cirani da ƙasar Algeria ta koro zuwa jihohin su, inji Suleiman Isaka, jami'i a ma'aikatar da ke kula da ƙananan yara a Agadez.
Konvoi ya zo wanda ake ce ma 'yan koran bakin haure daga Algeria. Cikin su da kwai maza manya, yaran da suka zo cikin konvoi yaro wurin 200 ne suka zo. Kingin yaran suna tare wasu tare da dai dangin su. Da aka yi kididdiga an samu yaro wanda bai tare da kowa. Da aka kama su ma can Algeria su kadai ne. Mata ne wanda shekarunsu daga shekara 3 zuwa shekara 15. Wanga dai al'amarin abu ne wanda ba yau ya fara ba, yau shekara da shekaru amuna nan muna ganin shi. Abin yanzu har ya fara tushen wasu jahohi wanda da ba a san wannan abun ba, kamar wata partikin jihar Maradi.
Yankin Kance da ke cikin jihar Damagaram ya yi kaurin suna a game da yadda mata ke tafiya ciran ƙasar Algeria. Su da dama ƙasar Algeria na ta soke wa ƴannan matan a cikin yanayi na kunci zuwa ƙasarsu ta asali. Hamidu Mahmud, muryar Amurka daga Agadez, jamhuriyar Nijar.
A gaida Ahmed Muhammad, har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To kafin ku ji shirin mu na gaba, ku dan shakata da wannan. Madalla, yanzu kuma ga rahotonmu na musamman.
Bayan da jam'iyyar APC mai mulki a Najeriya ta samu Alhaji Abdullahi Adamu a matsayin sabon shugaban jam'iyyar ta APC a matakin ƙasa a ƙarshen makon nan da ya gabata, ƴaƴan jam'iyyar ta APC da ma na PDP mai adawa na ci gaba da mai da martani akan sabon shugaban jam'iyyar ta APC. Jigon APC a birnin Ilori ta jihar Kwara, Alhaji Ubaidu mai shinkafa ya ci duk da yake APC na da rigingimu a jihar Kwarar, amma sun yi murna da samun sabon shugaban da suka ci suna fatar zai sanya hikima wajen shawo kan rigimar da ke akwai a tsakanin gwamnan jihar Kwaran Abdulrazak da kuma ministan labaran Najeriya Lai Muhammad.
Mun yi murna da shi kwarai da gaske, wannan zaɓe ya yi mana daɗi kwarai da gaske.
Ba zaɓe aka yi ba, sulhu aka yi. Kana ga wannan ba matsala a siyasance?
Wallahi insha Allah ba wani matsala, saboda duk wanda kaga zai yi abu in ya tauna ya tauna. In kaga an ce a yi sulhu a daidaita, to kaga jama'a kowa kowane ɓangare ya yarda kenan.
Na tama yanzu menene kaman fatan ku haka, kana ga shi wannan sabon shugaba zai sa jam'iyyar ta samu nasarar cin zabe da za a yi nan gaba?
Eh, muna fata haka insha Allah.
Na'am, to shi
zabe tana wurin Allah.
To shi wannan akwai rigingimu APC din nan har yanzu, kana ga zai iya magance rigingimun nan kafin zabe?
Ai, ba shi zai magance ba, Allah zai magance.
Amma to wane kokari kake gani zai yi?
To wannan kuma shi ma ai yana da nashi serious, shi ya san yanda zai zo ya jawo ra'ayin jama'a. Eh, ba bangaren da babu rigima cikin wannan al'amura. Inda ba ka ga waɗansu sun je Abuja ba, ma ba su daidaita kansu ba sun dawo.
To amma Alhaji Ubaidu, yanzu ko nan Kwara kuna da rigingimu a APC din nan tsakanin ɓangaren gwamna da kuma ministan labarai, ya za a yi, wace shawara za ka ba shi shugaban APC din nan sabo na ƙasa don ya ɗinke wannan ɓarakar ta Kwara?
To lalle za mu ba shi shawarwari ƙwarai da gaske, saboda idan ne ne su a samu dai a daidaita.
Kamar me kuke so ya gaya masu?
Za mu gaya masa cewar ne ne su a zauna.
A jihar Kogi kuwa, ƴaƴan jam'iyyar PDP ne mai adawa ke cike da murnar cewa za su kwashi gara ɓasa a lokacin babban zaɓe mai zuwa, tunda Alhaji Abdullahi Adamun ne sabon shugaban APC. Alhaji Tanimu Ahmad Muhammad jigon PDP ne a yankin Lakwaja fadar gwamnatin jihar Kogin ya ce za su ɗauki dame a kala.
Ba kowane fargaban da muke da shi, muna gani ma za mu ɗauki dami a kala ne.
Kamar yaya?
Na farko, ainihin shi shugaban ba yi da wani tasiri a nan jihar din.
Shi wani shugaba shi na APC sabo?
Abdullahi Adamu ba yi da wani tasiri a nan jihar Kogi gaba shi daya. Kuma ko da muka yi zaɓe da PDP da ta ce an kwace ne, su kansu sun san cewa kwacewa ka yi hannunmu. PDP tana nan dara.
Wato kana nihin har yanzu PDP tana da ƙari a Lakwaja?
Har gobe a ba Lakwaja ba, a Kogi state gaba ki daya. An ka bi zaɓuɓɓukan da aka yi, kowa ya san cewa PDP su yi zaɓe, amma sun juya ni da ƙarfin kujera.
Eh, to amma baka ga tun da sabon shugaba ne wannan zai yi wata hikima?
Wannan ma sabon shugaban da zuwa ya ta da mu da muna kofa ne ya yi. Domin da shi da yan APC din a jihar Kogi ba shiri, ba sa shiri, ba su san shi ba. Duba cewa neighbor ne, makota ne tsakanin Kogi da Nasarawa. Amma ba su jituwa tsakanin yan APC din jihar Kogi da Abdullahi Adamu.
Yanzu dai
kuma ai murna muke yi.
Wato yanzu ko murna ma kuke yi da aka bashi?
Murna muke yi, murna ma muke da aka bashi. Domin an bude mana kofa ne, za mu dauki dami ne a kala in Allah ya ce.
Wace hikima kuke yi nan na ganin kun ci zaɓen? Akwai wani abu da kuke yi?
Akwai abubuwa da muke, ba zan gaya maka ba, kai dan jarida ne, kar ka fallasa su je su yi blocking hanya. Akwai shirye-shiryen da muke yi, akwai mazaɓantu da mun Allah ya da mun kafa mutanenmu wanda yake sun fi ma da. Mun kafa 'yan siyasu a kowane mazaɓanta a jihar Kogi wanda za su sa ido a zaɓen da za a yi. Ba irin na dan da su da bindiga su gudu ba, a shirye muke wannan kana in Allah ya da.
A jihar Niger da PDP ta samu gudunmuwar motoci 11 domin yakin neman zaben mai zuwa, ta ce har ta fara ganin haske a kan lamarin, inji shugaban PDP a yankin Niger ta Arewa Honorable Yahaya Ability.
Ya nuna cewa shikenan tun sha biyu ranar jam'iyyar PDP za ta kwaci mulki. Wannan ya nuna cewa binan alƙibla ya nuna jam'iyyar PDP za ta dawo mulki, za ta ansa. Ya nuna cewa talaka sun gaji da ita. In ba kuma ce ba da jam'iyyar PDP wani ma ko office ba ta da shi a yankin gafatin yankin shiya ta arewa office ba ta da shi balan tana ai maganar mota to ashe ko yau in ko an wayi gari jami'ar PDP a yankin shiya ta arewa wannan yanki da nake wutulta kananan hukumomi guda takwas babu inda ba ta da office kuma kowanne office din ta yahi office din kungiyar
na
APC
ohon mataimakin ma'ajin kudi na APC na kasa da ya sauka bayan kammala taron APC barista Muhammad Tanko Zakari ya ce ko mami kenan suna godiya ga Allah da yasa suka kammala taron APC lafiya
alhamdulillah muna godiya ga kowane lokaci ga Allah madaukakin sarki da ya kawo mu ya sa muka ga wannan rana da aka yi wannan convention kuma Allah da ikon sa yasa aka gama lafiya kamar yadda ka sani kafin wannan convention din an yi ta korafi kala-kala akwai masu fatan a zo a yi ta watsi akwai masu fatan ana gamawa za a ga zai kotu da sauransu Allah da ikon sa ya ba shugabannin jam'iyya da shi kansa mai girma shugaban kasa Muhammadu Buhari basira da kuma dattarku da Allah ya sa suka kawo tsare-tsare da Allah ya kai mu ga yin convention cikin nasara cikin abin nan kowa an yi ya gama cikin raha da sauransu
na'am akwai masu ganin tunda ba zabe bane aka yi sulhu ne kaman har yanzu dai da saura a siyasar nan me zaka ce
ai siyasa ba inda siyasa tace lalle sai an zabe duk wata kundin dokan jam'iyya da na kasa ya goyi bayan ko ai zabe ko ai sulhu ko kuma ai biye da za a yi providing ɗan jam'iyya sun amince ai duk abin da ke ba wanda aka ce lasta shi ai kuma jam'iyya abin da ake da jam'iyya shine a samu yaddan mutane kuma an zo an kira mutane ai sulhu domin ai mu a gani musulmi ita ce mafi alkhairi
da yake mai da martani ga ƴaƴan jam'iyyar ta PDP da ke ganin ta faɗi ga sassa barista Tanko Zakari ya ce masu wannan tunani su sake lale
to sai da cewa su gaskiya su koma drawing board din su sake lale abin da nake so ka sani jam'iyya ko ma addini duk wanda ya ce ya canza addinin su daga yanzu zuwa wata addini baka mata kirayi da addinin da ya baro da saboda haka duk wanda ya ce ya aje kace wata jam'iyya ya dauki kace wata jam'iyya daga ranar da yayi wannan ya canza wannan shedan ya zama kir sabon jam'iyyan da yake ciki tunanin su ai duk PDP ne suke jam'iyya amma dai na farko din sun duk ƴan Najeriya ne kuma duk wanda ya yi ridda kuka duk wanda ya bar shedan da yake ciki da ya dawo inda ya samu alaman ci gaba haka ga gurin masa fatan alheri shi ma ya canza ya samu saboda haka abin da yake so su tabbatar shine cewa wannan zabe da aka yi wallahi shine ma ƙarshen tabbacin faɗuwar PDP saboda ai a kirarensu za a tashi wannan taro ne da ya mutse da rike cewa mutane za su da kamfin a koma PDP za mu ƙarasa a kotu duk sai suka yi a cikin by surprise saboda haka mu fatan mu kawai shi ne wayannan jagoran da Allah ya ba su muna musu fatan alkhairi Allah ya taya su shugabanci Allah kuma ya sa mu su ke shiga cikin al'amarinsu ya ba su basira da kuma hangen nisa yadda za su yi jagoranci wannan
a yanzu dai lokaci ne zai nuna yadda za ta kaya a tsakanin jam'iyyar ta APC mai mulki da ma sauran jam'iyyun adawar da ke ganin alamun samun nasara ruwa-ruwa. Mustapha Nasiru Batsari, muryar Amurka daga Mina a Najeriya.
To a gaida Mustapha Nasiru Batsari yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice.
Za mu soma labarin wasanninmu na wannan makon da jamhuriyar Nijar inda aka soma buga wasannin kofin kasar a matakin 16 ko kuma 16 de final na Coupe Nationale ta jamhuriyar Nijar kuma an goga kamar haka Tagor Provincial ta Doso a birnin Doso ta hankade Olympic Football Club ta wambirin Yamai da ci 3-1 AS Police ta 'yan sanda ta wambirin Yamai ta sha kashi 2-4 a bugun daga kai sai mai tsaron gida Kotir Obid a hannun AS University ta Bambirin Yamai Sahel Sporting Club ta Bambirin Yamai a Yamai ta sha kashi 1-4 a hannun Union Sportive de la Gendarmerie Nationale ta Yamai AS Sony Depta Man Petra ta wa Irana Football Club ta Arlet Jar Agadez ci 10-9 a bugun Tir Obit ko kuma bugun daga kai sai mai tsaron gida AS Ninjelek ta wutar lantarki ta Baskacike AS Garde Nationale de Niger da ci 3-0 GS Tawa a birnin Tawa ta lailaye AS Zam ta Bambirin Yamai da ci 3-0 a Kokana Football Club ta Arlet Jar Agadez a ta Arlet din ta Bankadike Jangorzo Football Club ta Maradi da ci 2-1 bayan wannan karawar za a karo 'yan takwas ko kuma kar da final ko mu ce quarter final na club na kullun kafa na jamhuriyar Niger tsakanin AS Nijelek da GS Tawa a Birnin Yamai sai Union Sportive de la Gendarmerie Nationale
Nasional Ayamai za ta goga da AS Sony Jeb ta birnin Mai. A koka na Football Club ta Arlet Jihar Agadez a cha Arlet za ta karbi bakuncin tagur provincial ta Doso. AS University ta birnin Mai za ta kara tsakanin Racing ko AS Don ko dan gurmu Football Club ta Tawa. Idan muka daga ketare kuwa a yau ne dai za a sanin ko wani kungiyoyin kwallon kafa ne na kasashen nahiyar Afrika za su samu cancantar shiga wasannin kofin duniya na kwallon kafa da za su wakana kasar Qatar a shekara ta 2022. Kuma wannan wasar da za a yi ta a Qatar za ta soma a ranar Litinin 21 ga watan Nuwamba zuwa 18 ga watan Disamba na wannan shekarar da muke ciki, inda dazo-dazon akai karo da karo sai dai rago tsakanin Black Star na kasar Ghana da Super Eagles na kasar Nigeria, sai kuma Algeria na can na karawa da kasar Kamaru yanzu haka, yayin da Misira ko Egypt ta buga dazo-dazon nan da kasar Senegal da ke rike da kofin nahiyar Afrika. Tunisia ita ko na kabrawa yanzu haka da kasar Mali, yayin da Morocco ke kumtsawa da Republic Democratic du Congo RDC. A wasannin sada zumunci kuwa Faransa na karawa yanzu haka da Afrika ta Kudu a Lille a kasar Faransa, sai kasar Britania da ke goga da Ivory Coast, yayin da Belgium ke buga da Burkina Faso. Togo na karbar bakuncin Benin, Mauritania na bugawa da Libya, sai kasar Spain ko kuma Spain da ke buga da Iceland, yayin da Holland ke canta na bugawa da kasar Jamus ko kuma Almania. A ɗaya hannu kusancewa yanzu haka dai ana cikin juyayi a kasar Belgium ko kuma Belgium bayan rasuwar mai tsaron gida na kungiyar kullan kafa Mikel Van Dam, wanda ya rasu a washegarin sahiyar yau Talata bayan ya yi fama da ciwon cutar sankaran bargo tun shekara ta 2016 zuwa ranar jiya da kwanakinsa suka kare. Shi dai dan wasan mai suna Mikel Van Dam yana da shekaru 28 da haihuwa kamin ciwon sankaran bargo ya galaba kansa. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar.
To madalla, yanzu kuma ga labarai a takaice.
Dakarun Rasha sun ce za su dan janye daga mamayar da suke yi wa kewayen Kyiv, babban birnin ƙasar Ukraine, da kuma birnin Chernihiv da ke gabashin ƙasar. Wannan mataki na zuwa ne yayin da masu zaman sasantawa na Ukraine da Rasha suke wani sabon zama a Turkiya, a wani mataki na ƙoƙarin ganin an kawo ƙarshen mamayar ta Rasha. Mataimakin ministan tsaron Rasha Alexander Fomin ya ce manufar ɗaukan wannan mataki shine a ƙara nuna amintaka dangane da tattaunawar sulhu da ake yi. Kokarin kutsa kai da dakarun Rasha ke yi a kwanakin nan ya gamu da cikas, saboda mayakan Ukraine da suka jajirce wajen yakar su. Kasar Netherlands ta ce za ta kori jami'an diplomasiyar Rasha 17 saboda suna barazana ga tsaron kasar. Ma'aikatar harkokin wajen kasar ta Netherlands ta kara da cewa bayanan da ta tattara sun nuna cewa jami'an diplomasiyar jami'ai ne na leƙin asiri na ɓoye. Netherlands ta ce ta tuntubi kasashe da dama kafin ɗaukan wannan mataki na sallamar jami'an diplomasiyan kasar ta Rasha. Ministan harkokin wajen Netherlands Wopke Hoekstra ya ce a shirye suke koda Rasha za ta ɗauki wani mataki na martani kan korar jami'an nata. A kwanan nan ne Amurka, Poland, Bulgaria, Slovakia, Estonia, Latvia, Lithuania da Montenegro duk suka ɗauki irin wannan mataki na sallamar jami'an diplomasiyan Rasha.
To masu sauraro, nan muka kawo ƙarshen shirinmu na yau, sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aiki mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Muhammad Lalo da ya taya na gabatar da shirin, da kuma Julie Leathers Gresham wadda ta haɗa shirin, da ma injiniyanmu na yau, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.